Shirin Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba 18 ga watan Fabrairu a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, ma'aikatan shari'a Amurka ta zargi wasu mutane uku masu tsara shirye-shiryen kwamfuta a Koriya ta Arewa da aka talafin satar biliyoyin dala ta hanyoyin kutsen yanar gizo da dama akan ma'aikatun kuɗi da kamfanoni. Kasuwanni a yankin Asiya sun gaurayu yayin da masu zuba jari suka janye daga yawan sayayya da suke yi a cikin wannan lokaci. Kana Facebook ta hana masu amfani da shafukan ta kasar Australia gani da kuma raba duk wasu labaranta akan takaddama da gwamnatin kasar na neman katafarin kamfanin sadarwar zamanin ya biya kafafen yada labaran cikin gida kudaden ayyukansu da suke dorawa a Facebook.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaruruwan 'yan gudun hijira sun shiga halin kakani kai sakamakon gobara a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kusa da garin Maiduguri. Bayan haka mutane uku sun mutu. Muna kuma tafa da rahoto akan zanga-zangar da wasu matasa suka yi akan babbar hanyar Gombe zuwa Yola a matsayin bayyana damuwarsu gabatar rashin bayyana sakamakon sabon sarkin bullire. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ma'aikatar shari'a Amurka ta zargi wasu mutane uku masu tsara shirye-shiryen kwamfuta a Koriya ta Arewa da aikata laifin satar biliyoyin dala ta hanyoyin kutsen yanar gizo da dama akan ma'aikatun kuɗi da kamfanoni. A jiya Laraba ne dai ake zargin John Chan-young da Kim Il da kuma Park Jin-young da haɗin baki wurin aikata damfara da kuma damfaran banki a cikin wani zargi da ba a rufe ba. Zargin na cewa mutane ukun sun kai hare-haren kutsen yanar gizo a madadin hukumar leken asirin sojin Koriya ta Arewa. Ana zargin mutane ukun ne da sace dala biliyan 1 da biliyan 300 na tsabar kuɗi da kuma kuɗin yanar gizo da ya hada da satar dala miliyan 81 ta hanyar aikin kuɗi a wani bankin Bangladesh a shekarar 2016 da kuma akalla dala miliyan 112 daga musayar kuɗaɗen kutse na yanar gizo daga ma'aikatun kuɗi da dama. Masu shigar da ƙara Amurka sun ce masu kutse guda uku su ne ke da alhakin kaddamar da wani harin kutsen kwamfuta a fadin duniya a shekarar 2017 da kuma wani mummunan hari a shekarar 2014 akan kamfanin nishadi na Sony Pictures Entertainment a matsayin martani ga shirya wani film da ake kira da Interview wanda ya nuna yadda shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya shirya kashe dan uwansa. A baya an zargi Park Jin-young da laifin kai harin na Sony Pictures a wata ƙara ta daban a shekarar 2018. Kasuwanni a yankin Asiya sun gaurayu yayin da masu zuba jari suka janye daga yawan sayayya da suke yi a cikin wannan lokaci. Kasuwar Nike ta Japan ta sauko da kasa da dala guda yayin da kasuwar Hang Seng ta Hong Kong da kuma Kospi ta Korea suka yi sama da ribar dala da rabi. Kasuwar Shanghai ya samu karuwa da rabin dala a cikin ciniki da ya biyo bayan hutu na tsawon lokaci na shekarar Luna, kana TSEC ta Taiwan ta rufe da ribar kasa da rabin dala. Ita kuwa kasuwar Shenzhen ta Mumbai ta kasa ne da abin da ya haura rabin dala a kasuwar yammaci. A kasuwancin kayayyaki, zinari ta yi sama da kasa da dala ɗaya, inda aka sayar da ma'aunin zinari ɗaya dala 1,785.30. An sayar da ɗanyen man Amurka dala 61.46 ganga guda, lamarin da ke nuni da tashin man da rabin dala. Kanin ɗanyen man Brent kuma ya tashi da sama da rabin dala, inda aka saida shi dala 64.80.
To kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. 'Yan gudun hijira fiye da 600 ne suka sake fada a cikin halin kakani kai sakamakon wata gobara da ta kona fiye da rabin wani sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Custom House wanda ke kusa da garin Maiduguri a jihar Borno. Mutane uku sun mutu, wasu da dama kuma sun jakkata sakamakon gobarar. Daga Maiduguri ga ƙarin bayani daga Haruna Dauda Biyu.
wannan sassan yan gudun hijira da yana da mutane fiye da 1500 da kuma su kada da kananan hukumomin kwanda galma a fadar dukwa wanda dukkanin su ke samun mafaka a irin waɗannan sassani wannan gobara dai an ce ya halaka dan jinjiri guda da kuma wasu tsofi guda biyu wanda ya kasa ma adadin mutane uku kenan da kuma wasu mutane guda biyu da suka samu nanan raunuka na kuma zarci sassanin yan gudun hijiran inda nan cikar da shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno Haji Yaya Bawo Kulu da kuma taimakon karin haske game da abin da ya wuka nan da ma irin matakan da suke doka na kokarin ba da agaji ga waɗannan mutanen
bincike ya nuna cewa yanda za su dafa abinci gurin murfu ne ya taso abun to abin da ya sa a sansanin gudun hijira in wuta ya kama kashin yana mana wahala saboda dakunan da ake musu din dakunan tampolin abin da muke kira tampolin in wuta ya kama kamar roba ne baya jin abun ruwa baya jin abun ja baya ja hakan nan zai ce gobaran zai afka fiye da yanda muke zato yanzu haka gidaje sama da gidaje 600 ya kone kurmus in ka lura zaka gani matan nan inda ya kone ma sun zauna ba sun rasa ma ina yaya za su yi da kansu dare komin dare yau zamu rubuta report da ya kamata wanda zamu aika sai ma wanda muke aiki tare na nema da kuma ita office na mai girma mai gwamnatin Borno wato Professor Babagana Umar Azudu mun ga yanda zamu hada kai mun kawo musu dan abin da za su ci dan abin da za su sha da dan abin da za su kwanta abin in ka zo nan ma duk rashin tausayi ka wallahi sai ka tausaya musu fiye da yanda kake tsammani da na gajiran duk ba sauki na gajiran ma gida da dama aka rasa nan har mun rasa rai uku da dan jinjiri da da tsofi guda biyu
to kowane hali ne waɗannan mutanen ke ciki a yanzu haka
eh sunan Namuru eh kwa diwa wata da romo ya kashe yaro guda daya akwai musulmi mata mu guda biyu
yanzu wani hali kuke ciki
eh ba abinci kuma ko masala ka kuma yanzu wannan ya bura ya yi kare
kuma gidanka ya kone ko
ya kone ga gidan nan wannan ya kone
eh wannan fili ne ke gani da gidan nan wuri
eh da gidan ne gaba daya
me yanayi ku shiga ganin cewa kun kayan ku da abinci ku gaba daya kone
to muna jejige daga mun dawo duk gaba daya wuta ya tashi ya kone
akwai abinci da kuke samu wanda bai kone ba
wai an kone
duk ya kone
duk ya kone
ba ku da abinci yanzu kuma ba ku da wajen kwana
ba wa abinci ba wajen kwana
wasu mutane kenan da ibtila'in gobara ya shafa a sansanin yan gudun hijira da ake kira custom house da ke dab da shiga cikin garin Maiduguri wanda yanzu haka suke sake fada cikin halin kakani gari da kuma ake bukatan agajin gaggawa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Shirma dalla a gaida Haruna Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Hadaddiyar daular Larabawa ta fara rusa wani bangaren tungar soja da take gudanarwa a kasar Eritrea da ke Afirka ta gabas bayan da ta fice daga yakin Yamal a sharhin wasu hotunan taurarin dan adam da kamfanin dallancin labaran Associated Press ya nuna. Hadaddiyar daular Larabawa ta gina tashar jirgin ruwa kana ta faɗaɗa wani ƙaramin filin saukan jiragen sama a garin Asab da ta fara aikinsa a cikin watan Satumban shekarar 2015 inda take amfani da shi a matsayin tashar jirgin ruwan jirgi manyan makamai da sojojin Sudan zuwa Yamal su yi yaƙi tare da rundunar haɗaka ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia da 'yan tawayen ƙungiyar Houthi mai samun goyon bayan Iran. Sai dai jama'an hadaddiyar daular Larabawa sun ki ba da amsar tambayar da kamfanin dallancin labaran AP ya musu. Ita ma Eritrea da ta bada kasar ta bisa yarjejeniyar shekaru 30 ga daular Larabawa da kafa sansanin sojan bata amsa tambayoyi da AP ya aika mata a ofishin jakadancin ta a Washington ba. A ƙarshe wani hadarin tarihi na lokacin sanyi ya ƙara tsananin sanyi a akalla rabin fadin Amurka ya sa sama da mutum miliyan 2.5 a Texas sun rasa wutar lantarki. An ci gaba da samun dusar kankara da tsananin sanyi da ba a taba gani ba a jiya Laraba a kudu maso yammacin Amurka inda hasashe ya nuna sanyi zai daɗa ƙaruwa. Yayin da sanyi da ba a saba gani a yankin ba ya sa buƙatar wutar lantarki ta ƙaru lamarin da ya sanadiyar kamfanin wuta mai zaman kansa da ke aiki a jihar ya gaza biya bukatun jama'a kana kayan aikin kamfanin suka samu matsaloli.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya. liƙa ɓangaren rahotanninmu. A jihar Gombe, matasa maza da mata sun gudanar da zanga-zangar lumana akan babbar hanyar Gombe zuwa Yola tsawon sa'o'i, inda suka hana masu motoci wucewa a matsayin bayyana damuwarsu ga batun rashin bayyana sakamakon sabon sarkin bullari da ake kira mai tangale. Ya zuwa lokacin wannan rahoton dai, gwamnati bata bayyana matsayinta ba a hukumance. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad.
Bincike na nuni da cewa ƴaƴan sarauta guda uku ne suka fafata tsakanin su, inda sakamakon ke nuna cewa mutum guda ya samu ƙuri'u biyar a yayin da sauran mutane biyu suka samu ƙuri'u biyu kowannensu. In ji cewa wani da nau'a tattaunawa da shi ta taho ya fara da bayanin abin da ya haddasa zanga-zanga. Wani mazaunin garin Kumo, makwabciyar karamin hukumar Liliri, ya shaida mini cewa manyan motoci sun yi jerin gwanu a kan titin garin sun kasa wucewa domin rashin sanin abin da zai faru nan gaba. Siyasar kasar Liliri ya roƙi gwamna da ya dalci kasancewar an yi zaɓe. Shike da wuka da nama dangane da mutumin da zai zama sarki bisa tsarin dokar ƙasa. Abdulwahab Muhammad, Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. To masu sauraro, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama don jin shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda ni Hauwa Umar zan ci gaba da gabatarwa. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne dake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin fadakar da al'umma akan irin illolin da take tattare da su da kuma hanyoyin bin matakan kariya. A yau zamu yi magana ne akan shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi na samun ciki ko kuma juna biyu domin kauda duk wata matsala da ka iya tasowa a lokacin da mace ta samu ciki. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
To likita shin akwai wani ma shirye-shirye na musamman da ya kamata iyaye su yi kafin samun ciki ko kuma juna biyu?
To shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi na samun juna biyu kamar shirye-shiryen da mai gona ne zai yi kafin damina ta fadi. Manoma sun san abin da nake nufi kafin damina ta fadi mutum zai je ya gyara gonar shi ya share kaya ya cire duk tushe da ba a bukata a zagaye gona ya kasance ba a bar inda dabbobi za su shigo su yi banna ba. Idan an samu gatan wani lokaci hakan yi kaftu a gyare a labalin kasar kafin ruwan farko ya sauka. Wanda yi wannan zaka ga insha Allah tare da addu'a idan aka samu damina mai kyau ya banye shi za ta fi kyau idan aka kwatanta ta da wanda bai dauki wadannan matakai ba na gyara gonar shi. To haka kuma ga samun juna biyu ya kamata ne duk lokacin da aka yi tunanin cewa za a iya samun juna biyu to akwai matakan da ya kamata a dauka. Wannan matakai sun hada da inda hali a samu likita a duba lafiyar ita wadda ake fatan za ta zama mahaifiya kwanan nan ko kuma dacin ta taba zuwa ma mahaifiyar ba wai haihuwar fari bane. Akan duba tarihin lafiyar ta ko tana da wasu cututtuka wanda za su iya zama matsala ga samun juna biyu ko za su iya sama ya kasance samun juna biyun zai zo da wahala ko kuma za su iya shafar jarini idan an samu juna biyu. Za a iya ba da shawara akan irin abincin da ya kamata ta ci saboda akwai abinci wanda yake mai gina jiki kwatankwacin yadda mai gona zai kai taki kafin ruwa ya sauka to haka abinci mai gina jiki yake da amfani. Akwai yanayin wasu abubuwan kuma da za a iya ba da shawara a rage ci misali ko a rage sha. A wasu al'adu zaka ga misali mata suna shan taba suna shan giya ko kuma suna cin goro ko kuma wani abu da yake da sinadarai da dama abin da ya shafi irin su kafin da sauransu. Waɗannan sinadarai an tabbatar da cewa suna iya sa samun juna biyun ya zo da wahala ko kuma idan an samu juna biyun suna iya ƙara hatsarin bari ko kuma ya kasance shi jaririn nan ba shi da cikakkiyar lafiya. To idan aka je asibiti za a iya yi mutum bayani kan irin waɗannan abubuwa yana cewa ya buƙatar a rabu da shi. Kamar abin da ya shafi nauyi akan samu matan da misali jikinsu nauyinsu ya gaza za a iya ba su shawarar su ci abinci da irin tsarin yadda za su ci abinci yadda za su dan ƙara dan nauyin da ake buƙata kafin samun juna biyu. Akwai wanda kuma su kuma nauyin ne ya musu yawa wanda idan nauyin ya musu yawa yana da matsaloli da dama yana iya kawo a samu matsala ma na jinkiri wurin samun juna biyun ko kuma an samu juna biyun a samu matsala wanda za ta iya shafar uwar ko kuma ta shafi jariran ko kuma ta shafi duka biyun. Kafin samun juna biyun nan ana iya ba su shawara akan abin da ya kamata ne yadda za ta rage nauyi da kuma irin abincin da ya kamata ta rage. Akwai wanda suna da al'adu na shaye-shayen magunguna abin da a turanci suke kira supplement. To supplement nan a cikin su akwai wanda suna da sinadaran da za su iya cutar da jariri misali kamar irin su sinadaran vitamin A da D da E da K idan suka yawa za su iya cutar da jaririn nan a lokacin da aka samu juna biyu. Sannan akwai wanda kuma ana buƙatar su saboda rashin su yana iya cutar da shi jaririn kamar misali sinadaran da ake cewa folic acid. Kamar shi folic acid nan wasu kasashe sun sa shi a cikin fulawa ta yin biredi yadda mafi yawancin al'ummarsu dai za su iya samun isasshe ko maza ko mata kafin lokacin da za ta samu juna biyun nan kenan jikinta dama yana da isasshe. Inda babu irin waɗannan matakai kamar irin kasashenmu to da buƙatar a asibiti za a ba ta shawara irin ganyayen da za ta ci da abubuwan da za ta ci wanda zai bunƙasa shi wannan sinadari na folic acid a jikinta wanda zai taimaka wurin kare jariri daga samun matsala musamman matsalar da ta shafi laka saboda haka akwai abubuwa da dama da ake dubawa
musamman ma da kace ya kamata ma ita mace a duba lafiyarta kowanne irin cuta ne idan an ga tana da shi za a bata shawaran kada ta dauki ciki a lokacin ko kuma a bata shawarwarin da ya kamata da kuma hanyoyin da ya kamata ta bi kafin ta samu ciki
to akwai cututtuka da dama misali waɗanda kwayoyin cuta ke haddasawa akwai cutar da ake cewa rubella to kaga kamar ita rubella din nan mutum zai same ta ba tare da ma ya san ya same ta ba ko kuma ya danji dan masassara ta wuni daya da yan kuraje da basu tada hankali ba to amma idan uwa tana da wannan idan ta samu juna biyu ana jin tsoron cewa zai iya kawo matsala sosai ko dai ta barin jaririn ko kuma ta haife shi da matsaloli da dama kamar wadda take da hawan jini na tsawon lokaci da bukatar a taimaka a kwantar da jinin nan ya zama ya kai yadda ake bukata kafin ta samu juna biyu saboda shi juna biyun nan yana iya lalata harkar tabbatar da shi jinin ya zama yadda ake so ko kuma idan yayi tsanani yana iya shafar shi kanshi jariri kamar wadda take da ciwon suga da bukatar a tabbatar cewa sugar nan an samu daidaito na dan tsawon lokaci kafin ta samu juna biyu saboda idan ya kasance sugar nan an samu matsala to yana iya shafar jaririn banda ita kan akan kanta da zai iya mata illa akwai cututtuka da dama misali irin na makoko abinda ake cewa thyroid kenan idan yana da wasu cututtuka da za a iya sa uwar akan magani to idan ya kasance akwai wannan matsala na daya yana iya hana ta ta samu juna biyu ko kuma ta samu juna biyu amma ya shafi shi jaririn saboda haka cututtukan suna da dama ainin akwai wanda ana iya gado wanda muka fi sani wanda ya kamata a ba iyaye shawarwari akai misali cutar sikila za a iya faɗa musu za a iya yi musu abin da ake cewa counseling wato shawarwari akan matakan da za su iya ɗauka saboda yiwuwar samun ɗa mai wannan cuta saboda haka akwai cututtuka da dama da za a iya ɗaukar matakai akan su kafin samun juna biyu
to likita ka yi bayanin cewa akwai wani sinadarin na folic acid wanda ana buƙata wanda ake hasashen za ta zama uwa ta kasance tana da shi a jiki ta yi ba da misali da wasu kasashen masu kan sashi a fulawa na yin biredi dan da ya kasance kowa yana da samun wannan sinadarin to likita shin shi wannan sinadarin baya yin yawa ne a jiki
a sinadari ne da yake ba zai yawa ba idan dai ta yadda yanayin ake cin abinci kuma idan yayi yawa jiki yana fitar da shi ta fitsari sai kasance kenan ba zai taru ya taru wanda zai yawa da zai illa ba
to likita ko menene ma yasa ake wannan shiri
to abin da yasa ake wannan shiri saboda na daya a samu sauki wurin samun juna biyu na biyu a samu lafiyar uwa da kuma ta jaririn da ake fatan za a samu
menene muhimmancin yin shirin ga yaro da ita kuma uwa
muhimmancin shirin nan kamar muhimmancin kwatancin da nayi na mai gona ne wanda ya shirya yana fatan zai samu yabanya mai kyau kuma cikin sauki insha Allah
to likita kaman wasu irin matsaloli ne ma ka iya tasowa ko kuma za a iya fuskanta musamman ma idan ba a yi wannan shirye-shirye da tsare-tsare ba kafin a samu juna biyu
matsalolin nan akasin rashin shirin ne misali akwai kamar yadda ne magana abin da ya shafi nauyi da wasu sinadarai a cikin abinci misali kamar misali wanda yake shan coffee da soda da sigari da wane ne akwai hatsarin zai iya samun yaro da yake da matsala idan aka samu yaro ɗaya da matsalan nan sai ga ya canza rayuwar gaba daya shi wannan iyali saboda matsaloli ne da dama kamar misali rashin wancan sinadari na folic acid da muka yi magana wanda yake iya taimakawa wurin kare samun matsala talaka idan aka samu matsalan nan talaka sai kaga abu ne da zai iya tabarbara rayuwar yaron nan banda irin wahalar halin da za su yi na asibiti a je a yi aiki a ce za a toshe nan kafa ba ta aiki ba sa iya rike kashi ba sa iya rike fitsari matsaloli ne da dama wanda an tabbatar da wannan yana iya yin rigakafi kaga kenan aka kauce masa insha Allah za a samu maslaha
a dai kan wannan sinadari na folic acid shin idan uwa ta kasance tana da shi tun kafin ta haifi yaro shin shi ma yaron idan ya fito sai an ci gaba da bashi ko kuma wanda ya samu yana cikin ciki ya wadatar
to zaki ga idan bayan an samu juna biyun ma za mu yi wannan maganar nan gaba a wurin awon ciki ana sa uwa akan shi wannan magani na wannan sinadari na folic acid yana taimakawa jariri wurin girma a wannan lokacin baya kare jariri saboda an riga an gama yin duk gaban jiki to amma yana taimakawa saboda a lokacin ake take yin kwayoyin halitta da suke kara girma saboda haka lokacin da take sha jariri zai samu wannan folic acid sannan bayan ta haihu ana iya ci gaba saboda wala Allah tana buƙatar jinin ta dan yi sama to za a bata wasu magunguna na ƙarin jini kuma za a bata shawara ta ci gaba da shi wannan sinadari saboda haka sinadari ne da ake amfani da shi koda bayan haihuwar
ta masha Allah masu sauraron mu da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako inda muka kasance da kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye dake Abuja to a madadin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar sai kuma likita da muka kasance tare da shi nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya tumadalla a gaida Hawwa Umar yanzu kuma bari mu karanta muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ali Abdullahi Doran Baga yace duba da yadda matsalolin tsaro ke ƙara ta'azzara a Najeriya ya kamata shugaba Buhari ya amsa kiran majalisa na ayyana dokar ta baci akan matsalar tsaro a wasu yankunan Najeriya Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Ahmadu Abacha Macina da kawo mai gora kumsa suka ce kai jama'a wai da wanne talakan Najeriya zai jini da matsalar hare-haren ƴan bindiga ko kuma da hauhawar farashin kayayyakin masarufi ko da bakin talauci da fatara da kuncin rayuwa ko kuwa da zaluncin shugabanni muna addu'ar Allah ya dube mu da idan rahama ba dan halin mu ba ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsalolin da suka addabe mu a Najeriya Allah kuma ya kawo mu mutalakawan ƙasar saukin rayuwa da walwala amen wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Muhammad Ibrahim Macina daga jihar Yobe yace salon VOA Hausa matsalar garkuwa da mutane dan neman kuɗin fansa ya zama ruwan dare a sassan ƙasar mu Najeriya daban-daban Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar a ƙasar mu Najeriya baki daya Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Yace kiran da 'yan majalisun Najeriya suka yi akan shugaba Buhari ya kafa dokar ta ɓaci akan matsalar tsaro, hakan yayi daidai. Da fatan shugaba Buhari zai dubi wannan shawara da 'yan majalisun suka bashi da idan basira. Mun gode da waɗannan saƙonnin a ci gaba da aiko mana. Sauraro muna ci gaba da farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga wannan watan na Fabrairu. Ga ɗaya daga cikin su.
Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. Duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba. Al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka yi suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice.
Maryam a takaice ma'aikatar shari'a Amurka ta zargi wasu mutane uku masu tsara shirye-shiryen kwamfuta a ƙasar Koriya ta Arewa da aikata laifin satar biliyoyin dala ta hanyoyin kutsen yanar gizo da dama akan ma'aikatan kuɗi da kamfanoni. A jiya Laraba ne dai ake zargin John Chan-yong da Kim Il da kuma Park Jin-yong da haɗin baki wurin aikata damfara da kuma damfaran banki a cikin wani zargi da ba a rufe ba. Zargin na cewa mutane uku sun kai hare-haren kutsen yanar gizo a madadin hukumar leƙen asirin sojin Koriya ta Arewa. Kasuwanni a yankin Asiya sun gaurayu yayin da masu zuba jari suka janye daga yawan sayayya da suke yi a cikin wannan lokaci.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima daga dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin.
Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin. Ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.